sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19-41-16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilowatt 1530 a matsakaicin zango. Masauraranmu a jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a Yamai a tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol da kuma niyyar dukkan sazango FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masauraranmu assalamu alaikum barkanku kuma da sake saduwa da ku da safiyar Talata 7 ga watan Fabrairu shekara ta 2017. Sahabu Imam Aliyu ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da kuma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da shirin safe. Ga kanun labarin.
Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta ɗaukaka ƙara a kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da ke San Francisco ta buƙatar maido da murnin hana shigowa Amurka daga wasu ƙasashe 7. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi alƙawarin ba sojojin ƙasar cikakken goyon baya. Sannan ɗan takarar shugabancin ƙasar Faransa, François Fillon, ya ce zai ci gaba da yaƙin neman zaɓe duk wanda zargin biyan matarsa albashi da bai bisa ƙa'ida.
To, kanin labaran kenan.
Duk sauran wani address din da muke ji daga wurin shugaban kasa sai in ya fita waje Turai in aka interviewing din shi sai ka ji yana magana akan abubuwan da yake yi back home amma in yana Nigeria ba ma jin maganar shi.
Daya daga cikin masu gangamin nuna rashin gamsuwa da alƙiblar gwamnatin shugaba Buhari a Abuja kenan.
Allah ya bashi dama da nasara na kawo mana tsaro daidai gurgudu a cikin 100 mun samu 90 duk dan Najeriya sai ka samu tsaro kake iya bude baki kace kana jin yunwa ma.
Wani daga ɗaya ɓangaren na kishiyoyin maci da aka yi Abuja kan tsadar rayuwa. Daga jihar Niger kuma rundunar 'yan sanda ta kama mutane fiye da mai tankan zargin suna fashi da makami da fyaɗe a wasu sassan jihar. Kamaru ta ce ba za ta lamunta da irin harin da aka kai a ƙasar makon jiya wadda ya halaka ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya ba. Aliyu Mustapha na tafi da shirin tsaka mai wuya. A fara da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta gabatar da takardar ɗaukaka ƙara a kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da ke San Francisco ta buƙatar maido da murnin shugaba Donald Trump na hana shigowa Amurka daga ƙasashe 7 masu rinjayen musulmi. Kotun ta tara a jerin matsakaitan kotunan ɗaukaka ƙarar na shirin fara sauraron muhawarar baka daga ɓangarorin biyu a yau ɗinnan Talata. Takardar ɗaukaka ƙarar ta ma'aikatar shari'a na cewa hana shigowar wani iko ne da shugaban ƙasa ke da shi na hana baƙi shigowa Amurka da kuma shigar da 'yan gudun hijira. Takardar ta bayyana umarnin da wani alƙalin tarayya ya bayar na janye umarnin hana shigowar da cewa wani kuskure ne kuma ya wuce makaɗi da rawa. Wasu lauyoyin Amurka da kamfanoni kusan 100 da wasu jihohi biyu da wasu 'yan jam'iyyar Democrat ciki har da sakatarorin harkokin waje na da John Kerry da Madeleine Albright sun kalubalanci wannan hanin a kotu. 'Yan jam'iyyar Democrat na zargin cewa an bayar da murnin ne da abin wato da abin da suka kira muguwar manufa kuma ba a aiwatar cikin tsari ba kuma ba wani bayani kwakwara. Baya ga haka, kamfanonin fasaha ciki har da manya-manya da ke Silicon Valley a irin su Apple da Facebook da Google da Microsoft da Twitter sun gabatar da ƙara ranar Lahadi a kotun ta ɗaukaka ƙara. Suna masu goyon bayan ƙarar da aka gabatar ta neman a soke dokar hana shigowar.
Shugaban Amurka Donald Trump ya alƙawarin ba sojojin ƙasar cikakken goyon baya yayin wani jawabi da ya yi ga sojoji a ziyarar da ya kai helkwatar umarnin sojojin Amurka CENTCOM a taƙaice da ke sansanin sojin saman Amurka da ke Tampa a jihar Florida. Za mu goyi bayan ku 100%, za mu kare masu kare mu kuma samsam ba za mu taɓa yashe ku ba a cewarsa. A jawabin da yi bayan cin abinci da wasu sojoji da ke shirin a tura su fagen daga, Trump ya bayyana cikakken goyon baya ga kungiyar tsaro ta NATO, amma sai ya ce abinda kawai muke bukata shine dukkan kasashen membobin NATO su rinka biyan hakkinsu na kasancewa cikin wannan kungiya. Ya kuma yi magana kan ISIS wanda yake kungiya ce mai aniyar kashe al'umma da dama a fadin duniya. Ba tare da ambaton umurnin shugaban kasa da ya rattaba hannu akai a makon jiya mai takaita shigowa Amurka ba, Tam ya ce ya dau mataki kuma zai ci gaba daukar matakin kakkabe abinda ya kira tsauraran ra'ayin addini daga kasar. Cibiyoyin soji ta CENTCOM ce kam ke bada umarni da kuma taimakawa wajen gudanar da ayyukan soji da kawayen Amurka don tabbatar da matakan tsaro a yankunan gabas ta tsakiya da kuma Asiya.
To karafa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Dan takarar shugabancin kasar Faransa François Fillon ya ce zai ci gaba da yakin neman zabansa duk wanda sukar da yake fuskanta bayan rahotannin jaridu masu nuna cewa ya biya matarsa wani adadi na kuɗi na tsawon shekaru 15 ba bisa ka'ida ba lokacin shi dan majalisa ne. Fillon wanda yace ai ya biya matarsa ne a kuɗin da ya cancanci irin aikin da take yi, kawai ya roƙi gafara ne saboda abin da ya kira kuskure saboda ɗaukar iyalinsa aiki. To amma ya ce albashin da ya ba matarsa ya dace sosai ganin cewa masana ce a fannin shari'a, babu wanda ke da damar yin alƙalanci kan irin aikin da ya kamata hadimar majalisar dokoki ta yi sai shi kansa ɗan majalisar, a cewar Fillon a wani taron manema labaran da ya kira jiya Litini. A martanin da ya bayar game da zargin cewa matarsa ba ta aikin komai duk wanda an yi ta biyanta albashin dala 4,000 a wata, Fillon jinin wato farin jinin Fillon ya dusashe matuƙa a tsawon makonni biyun da suka gabata tun bayan da jaridar Quinquet Enchaîné ta wallafa wani rahoto mai kunshe da bayanin albashin matar ta Fillon.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ba za ta kira taron manema labarai na kulle yomin ba a wannan satin, wani sabon al'amarin da ake gani tun bayan rantsar da shugaba Donald Trump. Mai magana da yawun ma'aikatar Mark Toner ya gaya ma muryar Amurka cewa ma'aikatar ta harkokin waje ba za ta ci gaba da amsa tambayoyi manema labarai, sai dai kawai ba za ta zauna da yan jarida irin na kulle yomin a wannan mako ba, wato tun 6 ga wata zuwa 10 ga wata. Yace to amma jami'ai da abin ya shafa za su maido da hira da yan jaridu na kulle yomin da zarar sun samu sukunin hakan. Rabon a kira taron manema labarai na kulle yomin a ma'aikatar harkokin wajen ta Amurka ta ranar 19 ga watan Janairu, lokacin da kakakin ma'aikatar John Kirby wadda nadin siyasa ne kuma tsohon sojan ruwa ya yi jawabinsa na ƙarshe. Labaran duniya kenan, agamaji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Za mu faro shirin ne daga Abujan, Najeriya, inda mukaddashin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya gaya masu zanga-zanga kan tituna da ma waɗanda ba su fito ba cewa gwamnati tana jinsu raɗau kan matsalolin matsin rayuwa. Mataimakin shugaban kasar ya furta haka ne lokacin da yake jawabi a ganawa tsakanin kwamitin ba da shawara kan yunkurin farfaro da tattalin arzikin kasar da kuma 'yan kasuwa. Farfesa Osinbajo ya nana ta kalaman shugaba Buhari a baya cewa ya san irin mawuyacin hali da 'yan kasa ta kowane fanni suke fuskanta. Mukaddashin shugaban kasan yana magana ne a daidai lokacin da masu zanga-zanga suka yi dafifi ba nesa daga fatar shugaban kasar, kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Nasir Adamu Al-Hikaya ya haɗa mana.
Masu zanga-zangar da bangare ɗaya na cancikar gwamnatin Buhari, ɗaya na mara baya ga gwamnatin ke ɗaga murya da faɗar abin da suka fito don cimmawa a Abuja, duk da dakatar da irin wannan gangami da rundunar 'yan sanda ta yi. Na lura wasu fuskokin masu zanga-zangar jigogi ne a ƙungiyar ceto matan Chibok BBOG kamar Maureen Kabrok da Fatima Abba Kaka. Fatima Abba ta ce Two-Face ya zo madi daga baya ne kan gwagwarmayar.
Ba wai shi ne ya jagora ba, enough is enough da sauran mutane da yawa suka zauna suka tantance suka yarda da wannan. Mutum ɗaya ra'ayin shi ne, kuma ni ina respecting ɗin shi. Ya fito daga baya ya ga ko meye dalilin shi ya janye. Akwai wanda ba su fita sun ce za su yi babal su janye. Kuma don Two Face ya fita. Two Face ai ba shine bakin yan Najeriya ba. Kuma shi wannan abin da ake koda mutun ɗaya ne ya fito ya tsaya. Tayi muryan mutun ɗaya zai iya kasan nan gaba daya. Akwai matan da ta mutu kwanan nan a America shekaran ta 30 ita kadai take fitowa tana tsayawa bakin White House tana abinta. Ta fito ra'ayinta ne. To shine magana.
Murin Kaburuk na korafin shugaba Buhari baya fayyace bayani kan muradun gwamnatinsa.
Duk sauran wani address din da muke ji daga wurin shugaban kasa sai in ya fita waje Turai in aka interviewin din shi sai ka ji yana magana akan abubuwan da yake yi back home. Amma in yana Nigeria ba ma jin maganar shi. So dai kawai kuma yayi media chat and this was December 2015. Tun lokacin nan kana da iyali, in kana gida baka magana da matanka, baka magana da yaranka, baka magana da ƴan uwanka. To ai mu muka fito muka yi zabe muka dangwala masa lokacin March 28. A saboda haka muna da kowanne right in suna yin abin da bamu ji dadi ba za mu fito mu faɗa musu.
Abdulhamid Dan Kirku na bangaren masu gangamin marawa shugaba Buhari bayani.
Allah ya bashi dama da nasara na kawo mana tsaro daidai gurgudu a cikin ɗari mun samu 90 duk dan Najeriya sai ka samu tsaro kake iya bude baki kace kana jin yunwa ma. Mu muna goyen bayan shugaban kasa Muhammadu Buhari saboda mutun ne mai gaskiya mai rukan amana mai tabbatar da kowanne dan Najeriya an saurare shi kuma ya faɗi matsalolinsa. In suna da matsalolinsu su faɗa menene matsalolinsu suna faɗan ra'ayoyinsu ne ra'ayi a ƙasa da shekara biyu ai ba su kyauta mana ba.
Gazan garde da ke da bambancin ra'ayi sun yi maciyar magamar hanyar shiga fadar shugaban kasa ba tare da wani yaya kushi wani ba kuma ƴan sanda sun yi da fifi don tabbatar da doka da oda. Tsohon shugaban hukumar kare haƙoƙin Bani Adama ta Najeriya Farfesa Odin Kalu na daga cikin waɗanda suka halarci zanga-zangar ta ɓangaren masu caccakar gwamnatin tarayya. Nasiru da Malik Kaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Za ku ji abinda jamhuriyar kamar ke cewa kan harin da aka kai cikin ƙasarta da ya halaka ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya 5 a makon jiya. Amma daga minafajar jihar Niger kuma, rundunar 'yan sandan Najeriya ta kama mutane fiye da metan waɗanda take zarginsu da kai hare-hare da suke yi sanadiyyar hasarar rayuka da dukiyoyi masu yawa a jihar. Ga ci gaban rahoton da Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana.
A 'yan kwanakin baya dai, 'yan bindigan sun afka ma garuruwa da dama a ƙananan hukumomin Rafi da kuma Shiroro, inda suka hallaka jama'a da dama tare da yi ma mata fyaɗe sannan da sace dabbobi masu ɗimbin yawa. A wani taron manema labarai Amina, kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Zubairu Ma'azu ya ce sun samu nasarar cafke waɗannan mutane ne a cikin watan da ya gabata. Kuma a yanzu haka suna gudanar da bincike a kansu kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Mutanen nan sun taso haikan sun hana jama'a zama a ƙauyukansu, kullum su zo su shi ƙauyuka su farma ƙauyuka su ɗebi shanu su halaka mutane su bar gari su ɗebi kayan abinci su bar gari. To amma alhamdulillahi da taimakon Ubangiji da kuma mutanen da shi shugaban 'yan sanda Inspector General kenan ya ƙaro mana da kayan aiki da ya ƙaro mana. Mun shiga waɗannan wuraren kuma alhamdulillah kaga dai irin nasarorin da muka samu. Ga irin jama'an da muka mutanen da muka kama masu laifi kenan, ga kuma bindigogi da makamansu iri-iri wanda muka samu. Mun kama mutum ya kai cikin wannan watan da ya wuce ya kai mutum 216. To amma ka san kamin irin wannan dole za ta tantance. A cikinsu dai masu laifin da muka samu sun kai kaman 116 a cikinsu.
Daga cikin mutanen da aka nuna ma manema labarai dai har da wasu matasa guda uku da suka kware wajen yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Ga abinda ɗaya daga cikinsu ke cewa da ya ce sunansa Muhammadu Sani.
Gashi ka san abin da ya kawo ka?
Na sani.
Mene ne ya kawo?
Aikin kidnapping.
Kai kana sace mutane?
Eh.
A ina kake?
Mariga.
Mariga nan Niger ke.
Eh.
Mutane nawa ka taba sace?
Mutum biyu.
A ina ka kai su da ka sace?
A daji.
A daji?
Eh.
An baka kuɗi da ka satan kuku?
Wallahi ba a ansa kuɗi ba, amma an shirya miliyan 3.
Amma me yasa kake mun aikin?
Abinda Allah ya kawo ne kawai.
Ka san laifi bane?
Na sani.
Me yasa kake?
To, kaddara ne Allah ya riga kawo sai hakuri.
Baka da aikin yi ne?
Akwai shi.
Menene kake yi?
Kiyo da noma.
Shekarun ka nawa da haihuwa?
Tsakani da Allah ne dai, a yadda nake gani za a samu dai 26.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Ai,
Jamhuriyar Kamaru ta ce ba za ta lamunta da irin harin da aka kai kan iyakar kasar da Najeriya cikin makon jiya wanda ya sanadiyar mutuwar mutane biyar waɗanda suke aiki da kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke shata kan iyaka tsakanin ƙasashen biyu ba. Ga Awal Garba da cigaban wannan rahoto.
Mustanasiru Muhammad, wakilin ministan harkokin cikin gidan kasar Jamhuriyar Kamaru ne.
Abin amsa da zan baka shine wato shugaban kasar ya tabo mu da cewa ya kamata wato a ci gaba da bincike game da wannan al'amari da ya faru. An tabo Majalisar Ɗinkin Duniya kasan an tabo wato wannan don ci an tabo duniya gabaki daya saboda wayannan mutane wanda suke aiki a nan kan iyaka tsakanin kasar Kamaru da Najeriya. Mu dai abinda zamu iya ga maka nan cewa muna ainihin wato zargin yan ta'addan Boko Haram, bayan hakan nan kuma da ko wasu yan bindiga wanda ainihin muke zargi su ma suna da hannunsu a ciki, amma babu tabbas har ila yau da muna kan bincike. Kar ka manta cewa wannan bangaren na kan iyaka na ainihin wato tsakanin kasar Kamaru da Najeriya, musamman dai wato garin Konchak inda wato akai nan muna aiki, bangare da kungiyar Boko Haram take yawan aini wato kai hare-hare, shi yasa muke aini zargin wani kungiyar Boko Haram. Amma muna da madauki mataki sosai na magance wannan matsalar da lokaci kadan zamu baku cikakken bayani. Zamu ce nan da sati daya kasar Kamaru ba za a ce koyi Boko Haram bane, wancan gabasin kasar Kamaru kasan wannan ana kasan wannan shashin muna da matsala da gaske da ayan wato wakaftar mu zamu ce dan Afrika ta tsakiya Afrika Central da fara da Faransa kasa intawai na yawan shiga wannan shashin, amma an kama su kuma an kama makamai a hannunsu. To kaga irin wannan mako a nan arewa yana faruwa, shi yasa muke zaton cewa zai iya zama yan bindiga, amma kuma ba mu ci da tsammanin ma yan ta'addan Boko Haram bane.
Wannan hari dai an yi shi ne a ƙauyen Kwanta a arewacin ƙasar Jamhuriyar Kamaru da kuma ta gabashin ta, inda take fama da mayakan antibalaka na ƙasar Bangi. A cikin harin da aka kai a can garin na Kwanta an kashe yan ƙasar Najeriya guda uku da ‘yan ƙasar Jamhuriyar Kamaru guda biyu masu agazawa kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniyar. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Zamu kawo muku rahoto daga Jamhuriyar Nijar kan kwamitin da gwamnatin ƙasar ta kafa domin gyaran fasaha ga dokokin aikin jarida a ƙasar. Sai dai an so a yi tuya a manta da albasa. Za ku ji abin da ya faru da hantsin. Ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka, inda muka kawo muku shirye-shiryen nan kai tsaye daga nan birnin Washington DC karfe 12:17 na dare. Ga Ali Mustafa da shirinmu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a, muna fatar kuna nan kallon kuma da muke a nan Washington DC, sannun ku da zuwa ga shirin Saka mai wuya. Idan kana sauraron shirin na ƴan kwanakin nan, kaji muna ta sauraron muhawara ne tsakanin Alhaji Ibrahim Abdul Karim, daraktan cibiyar nan da ke tallafawa kungiyar Buhari wajen samun mata kuɗaɗe, da kuma babban sakataren jam'iyyar APC ta ƙasa Alhaji Mai Malam Buni, kan batutuwa da dama da suka shafi ita jam'iyyar kanta da ke mulkin Najeriya, da kuma musamman kamun lundayin shugaba Muhammadu Buhari, tun ma ba zancen ƙorafe-ƙorafen wasu ƴan jam'iyyar ba da ke ganin kamar jirgin ya tafi ya bar su a baya. To, yayin da su ‘yan jam’iyyar da ma mutanen Najeriya da yawa suke jinjina a gwamnatin ta Buhari kan rawar da ta taka a fannoni daban-daban na kula da ‘yan ƙasa, kama daga nasarar da ta yi wajen yaƙi da ta'addancin Boko Haram da famar da take da cin hanci da rashawa, wasunsu na ganin kamar Buharin bayan ya ci zaɓe ya juya musu baya. A shirin da ya gabaci wannan na ƙarshe da muka gabatar a makon jiya, mun ja aya ne a kan maganar da wasu suke na cewa kamar gwamnatin ba ta son wato a soke ta ko kuma a soke lamirinta, kamar yadda ta nuna rashin jin daɗi lokacin da mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu, wanda kowa ya san tsohon gwamna ne na babban bankin Najeriya, ya nuna rashin amincewarsa da wasu matakai na tattalin arziki. To, dangane da haka ne sakataren jam'iyyar ta APC yake ce mana.
Babban abin da muke dubawa a jam'iyyance, muna duba alƙawuran da muka yi wa 'yan Najeriya ne. Na farko, maganar tsaro, maganar cin hanci da rashawa, maganar kuma samar da aikin yi. Ka gani maganar tattalin arziki, kaga irin waɗannan matsaloli idan akwai abin da baya samuwa, musamman ni da nake magana na ina daga arewa maso gabashin ƙasar nan, inda Boko Haram ta taso. Yanzu ne mutane suke iya shiga kasuwa, suke iya shiga masallaci ko coci, ko kuma su je gona, ko kuma su je makaranta su da lafiya. To, mu wannan zaman lafiya da ta samu lokacin zaɓen nan fa mutanen mu cewa suke koma kashe-kashen nan aka daina, su an biya su. In ka duba kuma maganar
alhamdulillah
rashawan nan, ba abin da aka bari. ba wanda aka bari akan cewar tun daga kan kudin makamai wanda aka danne aka rarraba ba wani kuma wanda aka kama aka gurfanar da shi da bai ce shi ga wanda ya baiwa kudi aka yi dalla-dalla da shi ba to duk wani abuwa yana tafiya a Najeriya nan kowa yana gani
yanzu magana
gaban shugaban kasa Muhammadu Buhari ai ba magana ne ma tukuna a yanzu ko ana ganin shi ko ba a ganin shi ko wasu sun tare ko wasu ba su tare ba shi bane ka yana shi Alhaji Ibrahim ya sani ya san shugaban Muhammadu Buhari sarai su yana daga cikin mutane da suka yi wannan gwagwarmaya yana daga cikin mutane da suka sadaukar da kansu shugaban Muhammadu Buhari ya samu nasara kuma har gobe na san zai yi wannan maganar tsaro alhamdulillahi sannan maganar cin hanci da rashawa shi ma ta dauki hanya abubuwa da da ba sa faruwa sun faru yanzu talaka a Najeriya yana gani zalunci baya yiwuwa yanzu sannan maganar tattalin arziki din nan ba yadda za a yi a saci kudin kasan nan kuma a zo a tarar da kudi a ce talaka ya ji dadi cikin lokaci kadan kasan nan ya zo ya samu baitul malin kasan nan kwarangwal ba komai a ciki wannan ita ce ta jawo matsala da ake fuskantar wannan matsin tattalin arziki wa'annan abubuwa kuma dukkan masu shigewa ne shi fa gyara ita ce da wuya barna
wallahi
barna wannan kudade da aka saci aka binne a gonaki wasu aka fitar waje wasu aka binne a cikin gidaje wasu aka yi gine-gine wa'annan kudaden su ne kudaden da ya kamata a yi wa talakan Najeriya aiki talakan Najeriya ya ji dadin rayuwarsa to wa'annan abubuwa shine abin da ya dami shugaban kasa Muhammadu Buhari kuma ana yin su
Alhaji Maimala maganar tattalin arzikin nan da ka dauko ta sanar ta na wani abu da ya faru kwanakin nan inda mutane suke cewa gwamnatin nan ba ta so a soki lamirin wani abu da take tafi sun dai a yabe ta almisali maganar sarkin Kano da ya soki lamirin batun dauko bashin nan na dala biliyan 30 su garbashi wasu suka fito suka mai da ansa cewa shi bai da cikakken bayani da sauransu wanda mun san shi tsohon gwamnan babban banki ne ya kuke kallon irin su kalamiri kokarin gyara wasu daga cikin abubuwan da ke faruwa da mutane irin su sarkin Kano za su yi har a zo a bayyana jama'a ana jin ana cece kuce tsakanin su da gwamnati
Aliyu ka san kowanne gwamnati tana da tsarinta sannan kuma maganan bashi din nan ba a dauko ba sai da aka yi tsare-tsare kuma bashin nan kowanne dan Najeriya ya tabbatar cewar shugaba Muhammadu Buhari ba zai karbo bashi saboda wani ya sati kobo a ciki ba kuma wannan ayyuka da za a yi din nan su ne ayyuka da ainihi zai gyara rayuwar talakan Najeriya sannan a samu da kayayyakin more rayuwa kasan nan a san cewar gwamnati tana aiki babu yadda za a yi ba kudi kuma mutane su yi tsammanin cewar za a yi aiki ai ba talakan Najeriya bashi ne a ci baya so ba maganan a dauko bashi irin na da wasu su sa aljihunsu su tafi daga baya a zo a dinga cirewa daga cikin kudaden gwamnati shine abin da talaka baya so ba wani aka cire tallafin mai talaka ya goyi baya wannan duka amincewa ne da kokari da kuma gaskiya irin ta shugaban Muhammadu Buhari banda shi ban gani wanda zai iya cire tallafin mai talakan Najeriya bai fito yayi bore ba
amma
ko lokacin abacha da aka kara kudin mai sai da aka fito aka ci ai shugaban Muhammadu Buhari shi za a baiwa PTF akwai tsarin PTF din da za a yi shi zai shugabanta sannan talakan Najeriya suka amince da karin kudin to irin wa'annan abubuwa ba maganan bashi ne matsala ba maganan wane ne yake shugabanci me za a yi da kudin wannan kudi kowa ya sani za a yi funding din budget din kasar nan ne da shi
na yadda da duk wannan bayanin naka Alhaji Maimala abinda nake cewa shine idan an ba da gwamnati tana yadda ta dauki gyara idan an yi mata shi kamar da su sarkin Kano suke kokari su yi ba tare da an maida musu martani ba
tana dauka gyara mana gyara in yazo daidai da tsari abinda zai gyara tsarin tana dauka ai shawara ce ta kawo cewar a cire tallafi ko kar a cire
Alhaji Maimala abinda nake cewa magana dazu muna maganar samun damar a kai ga kunnan General Muhammadu Buhari a mashi mara ko in ce shugaba Muhammadu Buhari a yi masa magana wanda Alhaji Ibrahim yana cewa wannan abun yana da wuya a halin da ake ciki yanzu ba ka ji watakila rashin samun wannan mashigin ne ko da yake yana da wuya a ce kamar sarkin Kano ya kasa kaiwa ga shugaban kasa maimakon a fito bayyana jama'a ana irin wannan cece kuce din ya kuke kallon wannan abun ne
eto kasan ni a yadda nake gani ko kuma a yadda muke gani wasu shawarwari ba sai duniya ta ji ba, domin duka shi mai martaban sarkin Kano ya san hanyoyi da ai yana ganin shugaba Muhammadu Buhari ba wani mun san irin shawarwari da ya bayar lokacin maganar tallafin mai da ake cire a akokar a cire wannan duka abubuwa ya shi ma ya nuna kwarewansa a lokacin. To kuma lokacin da yanzu aka kawo maganar ɗauka bashi din nan, tsare-tsaren da ai ko kin ka karanta martanin da ainihin Shigar Bashehu ya fitar ba wai wani magana ne mai zafi ba, ai wataƙila bayi da irin tsare-tsaren a tattare da shi, bai ga irin tsare-tsaren da aka yi akan maganan wannan bashin da za a ci ba ne. So kuma kaga bashin nan da za a ci saboda amfanin ɗan Najeriya ne, saboda ba wani ɗan Najeriya yanzu na gari wanda yake son ƙasar nan ta ci gaba da zai ce a'a tsare-tsaren nan kar a ɗauko kuɗi a sa a ciki. Shi ma yadda ya duba abin ne, ai kamata shi yasa kai ma yanzu kamar yadda kake nuna ce bai kamata a fito bayyanan jama'a ana maganan ba, bai kamata a fito bayyanan jama'a ana ba da shawaran ba. Wannan abu ne shi martaban sarki zai iya isarwa shugaban Buhari kuma su yi magana a gashi yadda yake gashi yadda yake. Wannan ba ma sai an zo bayyanan jama'a kamar yadda ka faɗa ba. Mu mun san cewar wannan tsare-tsare ɗin dai za ta yi wa dukkan ɗan Najeriya amfani. In ka duba hanyoyinmu, titunan motoci sun mutu, in ka duba railway, idan ka duba hanyo abubuwa da yawa sun tabarbare a ƙasar nan. Kudaden da ya kamata a zuba a yi waɗannan gyaran a baya ba a yi su ba, an bayar an cinye kuɗin kuma ayyuka sun tsaya da kudu da arewa, ba inda wani aiki da aka bayar da aka bada kuɗi don a gama aikin nan, duka sun tsaya, wani an soma an bari, wani suna tsakiya ba a gama ba. So kaga ba yadda za a yi a ce ƙasa ta ci gaba a halin da ake.
Madalla. To jama'a, kamar yadda muka ce wannan shine kashin ƙarshe na wannan tattauna da muka kawo muku game da ƙorafe-ƙorafen ƴan jam'iyyar APC da kuma abin da suke faɗa da kuma gyare-gyaren da suke so a yi musu. A shirin makon gobe, Allah ya kai mu, za mu cila ne zuwa cikin ƙasar Kamaru mu dube ta da shugabanta Paul Biya, wanda bayan shugaban ƙasar Zimbabwe Robert Mugabe duk Afirka ba shugaban da ya daɗe yana mulki kamar shi.
Shekaru ya hau madattijo, ka san ko manci kasar na biya ce idan wani shekaru ya yi mutum to wani abun a kiyaye masa, shekaru za hau masa mu ba mu ci masa ba, ko ba gane ba, ya bar mu wasu ma su gwada. Akwai yara da suke
ta kusa a lokacin zaɓe ku ka da shi, a lokacin zaɓe ku ka da mu, yanzu
mutum shekaru ya ɗauki sarauta, me yasa shi ba zai ba ma wani yaro mai sabon jini shi ma ya yi nashi kamun ludayin ba? Galibin duk ministokinsa daga shekara 60 ne shi ya haura. Har yaushe ne
ya fi gane su, saboda jen suna nan duk jen suna da ƙarfi da yawa za su kama na yaƙi a ƙasa.
To sai a jira zuwa wannan shirin. Yanzu dai muna godiya da bankwana ga baƙinmu Alhaji Mai Malabuni da Alhaji Ibrahim Abdulkarim da kuma wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Lika da ya taimaka muka kawo muku wannan shirin na yau. A madadin su duka, ni ne Aliyu Mustapha Sakwato a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.
To madalla, kasance da mu ranar Talata mai zuwa domin jin wani sabon shiri kamar yadda kuka ji ana tare da sashen Hausar Murya Amurka nan Washington DC. Ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya.
To a takaice, ma'aikatar shari'ar Amurka ta ɗaukaka ƙara a kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da ke San Francisco ta buƙatar maido da umarnin hana shigowa Amurka daga wasu ƙasashe bakwai. Masu saka ido kan shirye-shiryen gudanar da zaben Somalia sun ce rashawa ta yi katutu a harkar gabanin zaben shugaban ƙasar da za a gudanar gobe Laraba, ta yadda 'yan takara ke ta baiwa 'yan majalisa kyaututtuka da maƙudan kuɗaɗe don su samu ƙurƙunsu. 'Yan takara 23 ne ke ƙalubalantar shugaba mai ci Hassan Sheikh Mahmud, wanda ke neman wa'adi na biyu mai tsawon shekaru huɗu a matsayin shugaban wannan ƙasa ta kuryar Afirka. 'Yan majalisa waɗanda aka zaɓa bara su ne za su zaɓi shugaban ƙasar. Da yake jawabi ga manema labarai jiya Litini, ciyaman ɗin kwamitin yaƙi da cin hanci mai zaman kansa ya yi barazanar bayyana masu bayarwa da kuma karɓar rashawar.
To madalla, gaishe ka da haka, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a safiyar nan. Sai can da hantsi da ikon Allah, za mu sake dawowa da wani sabon shiri, ciki har da rahoto kan zargin rashin biyan albashin ma'aikatan wasu ƙananan hukumomi a jihar Yobe. kama na madadin Ibrahim Kalma sai garba wadda ta yani gabatar da shirin da Chubahiro Diodo ne da kura da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma engineer wato Mr. Lopez anan ni sahabu Mr. Lopez kai anan ni sahabu Imam Zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.